sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan amuna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 18 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa wasu masu ruwa da tsaki na yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da yan bindiga sun yi kiran da a ci gaba da girke sojojin ruwa da makamantansu a yankin, ganin hakan na taimakawa ma sauran matakan tsaro.
Najeriyan Navy din sun kawo tsaro a wannan area. Wannan fitina da ake da shi musamman ta wannan garin Baga yanzu babu, ana iya kamun kifi, ana iya noman rani ta wannan area.
Za kuma a ji cewa a yayin da hukumar zaɓe da ɓangaren tsaro ke tabbatarwa ‘yan Najeriya cewa an shirya tsaf don gudanar da babban zaɓen shugaban ƙasa, ƙungiyar IPOP na barazanar hana ruwa gudu, wanda har yasa jama'a na cewa
gwamnati ya hito ya taimake mutane yanda za su yi su sa musu security yanda za su je su karba, kuma mun roƙo Ubangiji Allah ya to ya gyara mana Najeriya.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan yadda makarantun allo kan bayar da tarbiyya ga matasa. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya. Ga labaran duniya. Kasar Ukraine ta ce dole ne kasashen yammacin duniya su hanzarta kai makamai yayin da dakaranta ke fuskantar ƙarin matsin lamba daga karin Rasha da suka mamaye gabanin wani muhimmin taron kungiyar tuntuɓar tsaron Ukraine na ƙawancen NATO a Ramstein na kasar Jamus ranar Juma'a. An kashe fararen hula da dama cikin 'yan kwanakin nan da makamai mai linzami na Rasha, wani hari da aka kai wani katafaren gida a birnin Dnipro a ranar Asabar ya kashe akalla mutane 44 ciki har da ƙananan yara da dama. Abin da ya faru a Dnipro cewa gaskiya Rasha tana shirya wani sabon yunkuri na ƙara himma a yakin, kuma yanayin tashin hankali nan gaba zai buƙaci yanke shawarar samar da tsaro. Duk da wannan, yana jaddada muhimmancin da ke da shi na daidaita ƙoƙarinmu a ƙoƙarin dukkan mambobin ƙungiyar don kare Ukraine da ɗiwaicinta, a cewar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. A ɗaya ɓangaren kuma, yau Laraba wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a wajen babban birnin ƙasar ta Ukraine, ya kuma kashe aƙalla mutane 14 ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirki da wasu manyan jami'an ma'aikata cikin gida da wani yaro da ke ƙasa. Jama'ai sun ce hadarin ya auku ne a kusa da wata makarantar renon yara a Vrubery, wata unguwa da ke gabas da Kyiv. Wato yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa jirgin mai sauka ungulu ya fado da sanyin safiya ba, ko hatsari ne ko kuma da alaka da yaƙi. Ko da yake a baya-bayan nan ba a samu wani fada a babban birnin kasar ba. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a cikin sakon da ya aike ta kafar sadarwa Telegram, ya umarci hukumomi da su gudanar da bincike da halin da ake ciki. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan uwan waɗanda haɗarin jirgin sama ya rutsa da su a ƙasar Nepal na cikin yanayin rashin haƙuri yayin da suke jiran hukumomi su gudanar da binciken gawawwakin yan uwansu tare da miƙa su domin a ƙona su. Jirgin na Yeti Airlines ɗauke da mutane 72 ya faɗa cikin wani kwazazzabo a ranar Lahadin ta gabata, yayin da yake kan hanyarsa zuwa sabon filin jirgin sama na Fokra da aka buɗe a tsaunin Himalayas. Babu wanda ya tsira daga cikin jirgin. Har ya zuwa yanzu dai hukumomi a ƙasar dai ba su ce kuɓufan ba game da binciken gawawwakin mamatan, amma an ce da yawa daga cikin gawawwakin sun ƙone sosai. A yau Laraba ne ake ci gaba da neman mutum guda ɗaya tilo da ya ɓata tare da taimakon na'urorin nutso da jirage masu saukar ungulu. Tawagar ƙwararru daga kamfanin ƙera jirgin ATR na Faransa sun ziyarci wurin da hatsarin ya faru a Fukara. Daga ƙarshe an wanke 'yan jaridar ƙasar Philippines, kuma wadda ta samu lambar yabo ta zaman lafiya Maria Ressa a yau Laraba bisa zargin ƙin biyan haraji, wanda ita da wasu masu suka suka ce wani ɓangare ne na yunkurin tsohon shugaban ƙasar Rodrigo Duterte na tauye 'yancin 'yan jarida. Kotun ɗaukar ƙararrakin haraji ta yanke hukuncin cewa masu gabatar da ƙara sun kasa tabbatar da fiye da shakku mai ma'ana cewa Ressa da kamfanin iyayen gidan labaranta Refla sun kasa biyan haraji kan wani zuba jari da kamfanin Omida Network na Amurka, wani kamfanin saka hannun jari yayi. Da take magana Risa ta shida manema labarai a wajen kotun cewa gaskiya ta yi nasara, adalci ya yi nasara. Replat ta buga wata sanarwa mai cewa shawara ita ce nasarar gaskiya akan siyasa.
To Safilu Hashin Gumul aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, wasu masu ruwa da tsaki na yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da sababbin yan bindiga sun yi kiran da a ci gaba da girke sojojin ruwa da dangoginsu a yankin tafkin Chadi saboda maganin yan bindiga masu amfani da yankunan ruwaye a matsayin mafaka. Tuna dai masu fashin baki da sauran yan wajen suka shiga bayyana ra'ayoyinsu kan batun. Hassan Maina kaina gare ka.
Tarzomar masu tada kayar baya da ya kunshi bangarorin yan ta'addan Boko Haram da ISWAP da baya ya kasara hada-hada a yankin tafkin Chadi da ya hada hancin kasashen Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi. Tafkeken wuri ne wanda baya ga babban tafkin, kazalika akwai kuma dimbin tsibirai da suka zagaye wurin. Kuma irin yanayin da yan ta'addan Boko Haram suke amfani da shi kenan, inda suka ci gaba da tafka aika-aikarsu. To sai dai kuma biyo bayan rawar da rundunar sojojin ruwan Najeriya ke takawa a wannan yanki, yanzu labarin ya sha bamban. Al'amarin kenan da ya sa wata kungiyar da ke gangamin yaƙi da ta'addanci mai suna Brave It da haɗin gwiwar mutanen yankin ta shirya wani babban taro na ƙasa a nan Abuja akan halin da ake ciki. Dr. Abubakar Muhammad Sani shine uban kungiyar.
Kasudin wannan taro na yau dan mu zo mu jinjina ma wato sojoji masu yaki ta ruwa, ko ana ce musu Nigerian Navy, mu fadakar da duniya wa'annan bangare na jami'an tsaro suna kokari. Boko Haram ne ɗan wannan da ake kiran su ISWAP, wanda su suke kiran kansu sojojin kilafa. Su ne a wannan area za su zo su kama mutane su tsallaka da su ta wannan ruwan tsibiri daban-daban, su je shikenan tare su yi ma zai je rescue din mutane. Sojojin kilafa sun mai da wannan gurin ya zama kaman safe haven nasu. An dade ana ta babatawa da su, abun yaki ci yaki cinye. An sai kayan yaki, an sai abubuwa da yawa, jiragen ruwa da su wane ne gaba daya. To ya taimaka Najeriya Navy din sun kawo tsaro a wannan area. Wannan fitina da ake da shi musamman ta wannan garin Baga yanzu babu. Ana iya kamun kifi, ana iya noman rani ta wannan area.
Daya daga cikin dattawan jihar Borno, Farfesa Khalifa kwa shi ya jagoranci wannan taro.
Wallahi da inda da za a yi ma sojan ruwa, wata ita bata magana bata cika magana bane, amma da ake babu sojan ruwa babu yarda za a yi a cimma wannan nasara. Domin tafkin Chadi din na gaba da akwai irin kirta don suka yi ta'addanci sai guduwa suka yi a cikin ruwa. Da Navy din babu dama a sha, domin babu inda za su shiga su sulale su je Niger, su sulale su je ta ruwa.
Duba da irin rawar da matasa yan sa kai din nan wato civilian JTF suka taka, yasa na tambaye daya daga cikin wadanda suka kirkiro civilian JTF din, wato Abba Aji Kalli da ake kira Elda, ko to wace fuska yake kallon gudumawar da mai kallo suka bayar.
In fact wajen da muke da ruwa din ba ruwan ba yafi shi yawa, amma kuma ruwan da muke da shi mun hada makota da Chad, Niger, Cameroon. Sojojin jirgin ruwa sun yi kokari dan ai in babu sojan jirgin ruwa sojan kasa ma ba zai je wannan wajen ba. Matsalar da muka samu da fari kasashe da suke makota da mu, dan yawancin ruwan yana ta wajen su ne ba ta wajen mu ba. Kaga in mutanen mu sun samu sun kawar da wannan wajen din na can din ba kawar ba ba zai yiwu ba, sai suka fara kawo haɗin kai da sojojin ruwan namu da nasu.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan. To a yayin da hukumar zaben Najeriya INEC da hukumomin tsaro ke ci gaba da tabbatar ma 'yan Najeriya cewa an yi cikakken shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin kwanciyar hankali, ita kuwa ƙungiyar IPOB ta rajin kafa ƙasar Biafra cewa take za ta hana zaben a yankunan kudu maso gabashin ƙasar. Ga Lamidu Abakar da cikakken rahoton.
A yanzu dai akalla ƙasa ga makonni 6 suka saura a gudanar da babban zabe na ƙasa na shekara ta 2023. Yan bindigar kungiyar nanta IPOC da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra wadda Mr. Nnamdi Kanu ke jagoranta zu sun fara ayyana cewar ba za a gudanar da babban zabe ba a yankin na kudu maso gabashin Najeriya bisa la'akari da yadda yan bindigan suka tashi tsaye wajen kai hare-hare a wuraren aikin zabe a yankin. Yan bindigan na IPOC dai sun halaka ma'aikatan hukumar zabe da dama kuma jami'an tsaro kuma duk wani mai ansa sanye da kayan sarki a yankin na kudu maso gabashin kasar. Ko a baya-bayan nan sai da wasu yan bindiga suka kai hari kan kayayyakin aikin hukumar zabe a jihar Imo dake kudu maso gabashin kasar, inda suka kona ofishin hukumar zabe ta kasa tare da halaka wani jami'in tsaro kuma jikkata wasu da dama. Haka kuma kungiyar ta IPOC ta sha alwashin cewar hukumar zabe ba za ta raba katin zabe ba da kuma gudanar da zabe na kasa dungurungum. Yan yankin na kudu maso gabashin kasar na ci gaba da nuna matukar fargabar su ga ma abin da suke cewa. Tana cewa ne batun hana jama'a karbar katin zaben su wanda ya riga ya kammala a hukumar zabe ta kasa. Abin takeici ne muna kira ga hukumomi a kasar da su dauki matakai na ganin cewa mun karbi katin mu da kuma gudanar da babban zabe na kasa.
So that we can also participate in the election.
Abin da za a yi mu taimake ku mutane, gwamnati ya hito ya taimake mutane yanda za su yi su sa musu security yanda za su je su karba. Kuma mu roƙo Ubangiji Allah ya to ya jara mu na Najeriya.
Hukumomin tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun sha alwashin cewa za a gudanar da babban zabe ba tare da wata tangarda ba. Alhaji Aliyu Garba shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi, daya daga cikin jihohin da ke fuskantar kalubalen tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar.
Insha Allah mukana muna nan bakin kokari, da mun shirya duk wani dangaren baya so ya taso ko zamu kokar da shi. Ku balle a ce an ganka da bindiga. Inda ya yi da bindiga to sai ka dawo ba za mu yadda ba. To saboda haka nan shi yasa su ma masu rufe zaben suna yin shi a cikin lami lafiya a cikin tsara. Kuma mun rarraba 'yan sandanmu da har da na ciki. So duk abin da za mu yi wanda ya kamata a yi muna yi. Mu tabbatar da cewa dai komai ya je daidai in Allah ya.
Da haka kuma na tuntubi wani tsohon jami'in tsaro wanda ke da kamfanin tsaro a Najeriya, wato Jode Security, Alhaji Ali Orojiwa Mako, kuma ga abin da yake cewa.
Duk da waɗannan bargurgudin irin su IPOC da sauran 'yan banditry, muna ganin irin nasarorin da ake samu yanzu gare su. Insha Allah ba zai hana a yi zaɓe ba. Sannan waɗannan kurari ne kawai suke na iska, saboda dama aka ce mutum na tauna kashi ne don wani ya ji tsoro.
Hukumar zaɓe a Najeriya dai ta sha alwashin cewar ta shirya tsab domin gudanar da babban zaɓe a Najeriya, sannan ta tabbatar da cewar batun tsaro yana hannun rundunonin tsaro a ƙasar. Gwamnan jihar Anambra Charles Salodu ya ayyana neman belin jagoran kungiyar nan ta IPOC da ke rajin kafa Biafra, wato Musa Nnamdi Kanu, wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana a matsayin kungiyar ta'adda. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A halin yanzu bankuna sun fara aiwatar da tsarin nan na shirye naira 500 ga dukkan jama'a a mako ko kuma naira 100 a kullum kana da cire naira miliyan 5 ga kamfani a mako a Najeriya to ko mai jama'a za su ce a game da wannan tsarin
sunana Abubakar dan gidan gero to a banki na anshi 30 na anshi 250 awo amma ai mun bayanin cewa an anshi 500 ga sati da tsaya haka
wace hujja suka baka na ka tsaya akan karban naira 500 kawai
sun bani hujja cewa wannan 500 din haka sun ka adana su tsari awo kuma ɗan mutum na sun ma ƙari suna ya ƙara mai amma a duk 200 sai sun ca zama kuɗi naira 300 duka za su ca zama 300
amma ko nawa kake so ana baka
ko nawa kake so ana baka amma za a ca zama kuɗi 300 amma 500 sune kaida wanda ba ya ma caji
to kai ka ji wannan mataki da bankin Najeriya ya dauka
to ba mu ji dadi ba wallahi ba mu ji dadi saboda mu talaka dai ba mu ji dadi ba
sunana Hassan Ahmad Tangaza ila zaune ne sai wani yazo daga cikin customer yazo yayi deposit din 400 kudi to sai suka tambaye shi yayi transaction a cikin wannan satin nan
mai ya cire kudi kenan
eh ya cire kudi kenan ta ATM ko kuma ta POS suka yi mai wannan tambayoyin sai ya ce bai ba sai ka ce to abin da ya samu ka tambaye ka 400 da kake son ka cire in ya zama to ka cire 500 a wannan satin nan to ba za ka sake cire komai ba ma'ana kenan duk abin da suka yi bayani duk kullun 200 kawai za ka cire a cikin sati
sunana Gaga Muhammad
a wannan sati da muke ciki ka je banki
a ban je ba
to kana labarin cewa banki ya fara ka'idar nan da aka ta cire naira 500 a sati
wai abokina da yaje cira zai wuce kasuwa da kadi kudin ina san ce kamar miliyan 3 ko 4 sai an gaba an ka ce mai 200 za a bashi to mutumin da yaje kasuwa ya cire kudi ya tai kasuwa ka tai da 200 mutumin da zaka je ka sai kaya gare shi kamar na miliyan 5 ko miliyan 6 shi mutumin nan a wurin su ba su da banki shi akan ranka shi bai da akan ka zo kana sai saniyan mutum ta 500 ko 600 ka ce mai ya kawo akan ka bashi ka tura mai kuɗi tunda shi bai da shi
kamar da shi abokin ka je cire kuɗi aka ga mai ka'idar naira 500 kawai za a cire a mako me yace
shi kan bai komi wata ya daya ba su wuri ya ba su wuri dan akwai wani masu POS da je can ya karbi kuɗi ne ya wuce ace to shi gaskiya bai ma koma sa kuɗin shi banki ma bale ai mishi haka
idan aka ci gaba da wannan shiri na babban banki na cire naira 500 a mako da kuma kuɗin da ake ba manyan kamfanoni kamar naira miliyan 5 suma a mako ya kake ganin wannan tsarin zai tafi
ni a wannan tsari abinda nake gani hakikanin gaskiya kura ta kai bango an kure talaka makura taraka babu abinda yake ille mu daga titi mu nuna ba yadda ba saboda shi dai ne an rige muna talaka yana da inci idan an ka tauye mai haƙi ya fita ya nuna bakin cikin sa to a jira mu bakin titi shire muke dun Najeriya mu to saboda ba mu bari mutum biyu ko mutum uku suka je muna kasa muna ji muna gani
ba ha ganin babban banki ya fito da wannan tsari
domin
a taimaka ma mutane a aje musu kudin su
a aje musu
a rage yawo da kuɗi cikin hannun mutane
a kananan hukumomi daga ne mu 774 akwai sama da wajen kusan kananan hukumomi 400 wani bota na ba da bankuna kuma duk mafi yawan su yan kasuwa ana irin mutalakawa su ne za a kwantata ma wani mai arziki ne zai kwantata talaka talaka ne zai mutu duk abin da aka wa mai rai talaka yawa Buhari ko wallahi babu wanda yake da lahi wannan ille Buhari
amma ba Buhari yake aikin banki ba shine shugaban bankin Najeriya ba zaka dora masa lahi
ubangiji ma halicci shi daya hisha cikin kasa ga duk abin da bai dar shi ba wallahi indai na bangaren wanda sai babu wanda ya sayi shi
sunana baban gida ban shi da kuɗi a banki ba saboda mun je tsaron kuɗi banki ana nuna cewa dokar da aka ce an sana daga iya ka a kado 500 a mako a sati ko a wuri 200 a mako 500 an ce ya fara aiki mu kuma yan kasuwa da kauyawa ne mu mala zuwa mala sayar dabbobi a cikin daji ne wayan maza da bakin dabbobi a cikin daji ba san magana da transfer ko wani abu ba shi duka ba su kuɗi ka dau dabba ba su da account ba fu yawanci an kare mutum 1000 daga samu 90 ba mai account 10 daga samu mai account
to yanzu ka ji dadin wannan tsari
a bakin ciki da jibugu mugu saboda su an kashe mana kasuwanci saboda mai daukar miliyan 3 ya shiga kasuwa ya sayayya an ce 500 da a bashi kuma a mako ba wai rana daya ba yaushe ne cike kasuwanci
to yanzu wace shawara zaka ba babban bankin Najeriya
shi kan shi yasa abin da yayi dokar da dauka ya san ya take hake dan adam ya take dok ya take talaka saboda talaka ne aka ba kowa aka wanda ba illa talaka dan mun sulhu da cewa su kudi suka samu su kudi suka haka saboda siyasa kaza kaza mai kudi shi ina ruwan shi ne koyi kudi ne aje mai asali lokacin da take bukata ta wata fita ko sani yanzu duk wanda ka je ma kasuwa baka je mai kudi bai baka dabba ko hakero ko hatsi ko wani abu
Jihar Kebbi a wani gari Malam Muhammadu ka cire kuɗi a wannan sati da muke ciki a can Jihar Kebbi
eh na cire kuɗi a take eh
kamar nawa ka cira
miliyan 1 amma kan wani ne kamfani ba za ka ce kun ba wani kati kuma
okay da yake kana da kamfani duk sati miliyan 2 za ka cire
miliyan 2 za ka cire kuma na kan wani
to ko akwai wani charge da suka yi ma lokacin da kake cire kuɗin
ba kan ba charge ga kuɗi
to kamar wannan kuɗi da ka cira miliyan 2 kamar sai she ka abin da yayi a sati
ba sai she ne ba
ka ga wannan tsari
kan kan bai da radi wallahi
ni ne Aliyu Gode mai injin
to ya ka ga wannan tsari babban bankin Najeriya a game da cire kuɗi
eh to wannan tsari mu mun ga abin mun kawan bai ba sannan kuma tsarin da aka ce abi haka talakawa za a cuta ko mu talakawa yanzu ga shirye baka mu je baki titi mu je mu nemi injin kanmu
to amma babban banki ya fito da wannan tsari ne domin kuɗi su daina yawo cikin hannayen jama'a da kaucewa irin ta'asar barayi da sauransu
eh to ai barayi yanzu za a same su tunda ni baka nemi kuɗi ka bani baka taimaka min ba ni zan je daji in wahala ne noma in sai da abin noma na inje ne abin na ci a ce kuma nauƙin kai kuɗi ban da man cire kuɗin da suka ci 100,000 a sati wani kaniyar shi a sati a dukkan sati
a 500,000 ne ake cirewa a sati
to 500 bai bin kasuwanci yanzu nan abin nan za ka sai 500 a sati haka ce abinci ka ci da gidanka wannan tsari bai mai ba an da shi mutane kuma muna nan shire da in ma yanka to za mu wace mu mutane mu ne wani wanda suke ba mu bukatun mu ku zabe su mu ji Allah wannan mutum wannan mu cuta na
to ya kuka ku gane waɗanda za su canza muku wannan tsari na banki a cikin waɗanda ke takara
eh masu mulki da su kawo wannan tsari sai mu ne yan adamu mu zabe wani
sunana Alhaji Abdullahi Kare wanda an ka sani dan darjiji a cikin garin Koko
kana labarin tsarin nan na babban banki na zarar ko na dibar naira 500 a mako ya fara aiki
ina da labari amma gaskiya ka'ida bai yi ba
me yasa kace bai yi ba
abin da yasa ni ce bai yanzu wanda adda miliyan 10 an ce zari 100,000 ga yini ina dadi akwai wanda kasuwancin shi yafi karfi na miliyan 100,000 ma ga yini an ce ka zari 100,000 gobe ka zari 100,000 to wanda ka sai kana na 700 ko 800 ya zaka yi masa
kasashen duniya da dama ba su amfani da kuɗi a fili suna sana'a ce ta kuɗi a cikin banki me zaka ce
eh to waɗannan kasashe ba da su da Najeriya ba saboda sun yi yawancin ilimi yawancin mu duka mutane mu kan kasuwa in mu abuta zuwa daji a son kauye gare mu ba kasuwan birni gare mu ba wani ko babban waya bai da wani ma bai san abin da awoya ba wani ma sai ya ce ma don Allah ka diba mai lambar wani in kira wani sai an ce haka an bada aiki
shi ma wani mai sana'ar cire kuɗin tafi da gidanka wato POS a Ibadan ya ce wannan tsarin ya shafe su
sunana Sani Muhammad Dargaje sana'a ta POS ya shafe mu tunda kaga idan za mu yi transfer wannan ba mu da dama ko miliyan nawa ka kawo idan muna da shi a account din mu za mu tura ma wannan ba damuwa amma bangaren kwastomomin mu da suke cire kuɗaɗe wani zai cire miliyan 1 wani zai zo ya cire miliyan 2 a ATM to yanzu an ce 500,000 ne kaga wannan abun dole ya shahe mu shi ma kwastomomin da yake cire kuɗi dole abin ya shahe shi
to yanzu ana ka gani ina mafita ga wannan matsala
to mafita dai mu mun so shi babban bankin Najeriya ya dubi sassabtawa bangaren POS saboda in aka yi lissafin dubanbanin mutanen da ke ci bisa bangaren kasuwanci na POS suna da yawa sosai sannan wani ma bai da mazarhin da za a zo a cire 500,000 wurin shi wani 20,000 ne wani 30,000 wani 50,000 kuma haka ne ake ta manage dai yana ci da iyalin shi to yanzu an zo an kawo wannan tsarin to kaga dole abinda muke samu zero wasu ma karshen ta kasuwancin nasu za su rufe
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni
wasanni a takaice
Da Alhaji Aliyu Bahama ta aka zaba yayi alƙalanci a wasan zakarun ƙasashen Afirka da ake cewa CHAN tsakanin Ghana da Sudan a ranar Alhamis. ‘Yan ƙasar Algeria su biyu Abbas Akram Zarhouni da Ibrahim El Halomi Sidi Ali. Jami'i na hudu ne Celso Armando Albacao daga Mozambique, Pedro Alago Ondo Abeku daga Equatorial Guinea wadda yayi match commissioner a wasan farko da aka sha kai a hannun Madagascar zai ci gaba da rike matsayin nasa na kwamishinan wasa dan Mauritania Baida Dahani ne jami'in VAR bayan kayyade da ta sha hannun Madagascar a wasan farko ya zama wajibi da Black Galaxy ta yi nasara akan Sudan a wasan ran Alhamis duk da samun maki uku da goluka uku a dalilin janyewar Morocco daga gasar kasar Ghana ta sami kanta tsaka mai wuya gabanin wasan ta da Sudan duk wani abu kasa da maki uku zai zama iyakan Ghana a Algeria. Akan Hasafok ta cimma kullaye jejeniya da Maxwell Abeokwe tsohon dan wasan Olympics kuwa mai shekaru 24 da jimawa ba shi da club tun bayan da jejjeniyarsa da Great Olympics ta kare. A can baya cikin watan Agustan shekara ta 2022 an ta yaya ta raɗin cewar ya miƙa wuya ga House of Oak kan ƙarya. Sai ga shi yanzu an ba da sanarwar cewar ya cimma ƙullayar jejjeniya da tsohuwar zakaran Africa, kuma za a gabatar da shi a matsayin sabon kamar da Haas ta yi a lokacin nan. Ya kulla yarjejeniyar shekaru biyu da za ta kai shi gayyiwa kilabin wasa har watan Janairun shekara ta 2025. Kwararren dan wasan ya girgiza ligin Ghana a can baya, kuma ana sa ran zai zama ƙarin ƙaimi wa Slavko Matika. Yanzu ya zira kwallaye 20 cikin kaka biyu da yayi wa Great Olympics wasa kan kwandilansa ta ƙari. Babban mai koyar da House of Oak wasa Slavko Matika ya rinka yabon dan wasansa Linda Matangi, dan wasan ƙasa da shekaru 20 na DR Congo. Ya yi wasansa na farko wa Fobians ne da sun kakkara da Kim Faisal a ranar wasa na ɗaya. Linda ya burge ainin a wasansa na farko wa Fobians, yayin da aka canja wani ɗan wasan ya shiga wasan da sun kai baran-baran da Kim Faisal. Ya ci gaba da nuna bajimtarsa da sun kakkara da Smartex a Accra Sports Stadium a ranar Lahadi. Yanzu dai Slavko ya gamsa ainin da salon wasan ɗan wasan tsakiyar tun da ya haɗi da sauran 'yan wasansa. Shahararren tsohon dan wasan baya na Manchester United Rio Ferdinand ya yi imani dan wasan tsakiya na Brazil Casemiro ya yi wa Thomas Partey tazara. 'Yan wasan tsakiyar guda biyu dai kusoshi ne a kilabin ɗinsu daban-daban, sai dai gardama ta rinka harɗewa a kan wadda ya fi ɗan uwarsa wasan tsakiya a filin dandalin sada zumunci. Ferdinand ya nace cewar lambobin Casemiro ya ɗibiya shi gaban ɗan wasan na Ghana. Ina jin muhimmanci ga ƙungiyoyinsu, za ku iya jayayya duk ɓangarorin daidai, amma in ka koma bisa alƙaluma Casemiro ya yi wa Partey tazara, ya faɗa a kan vibesinsa da podcast guda biyar. A'a, ba na jin Partey ya kai isasshen ɗan wasan tsaron baya da zai ja da Casemiro, in ji shi. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuwage da Ridwan, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice. To, a takaice, ƙasar Ukraine ta ce dole ne ƙasashen yammacin duniya su hanzarta kai makamai yayin da Dakarinta ke fuskantar ƙarin matsin lamba daga dakarun Rasha da suka mamaye gabanin wani muhimmin taron ƙungiyar tuntuɓa tsaron Ukraine na ƙawancen NATO a Ramstein na ƙasar Jamus ranar Juma'a. An kashe fararen hula da dama cikin 'yan kwanakin nan da makami mai linzami na Rasha. Wani hari da aka kai wani katafarin gida a birnin Dnipro a ranar Asabar ya kashe aƙalla mutane 44 ciki har da ƙananan yara. A ɗaya ɓangaren kuma, yau Laraba wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a wajen babban birnin ƙasar Ukraine ya kashe aƙalla mutane 14 ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirki da wasu manyan jami'an ma'aikatar cikin gida da wani yaro da ke ƙasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya auku ne kusa da wata makarantar renon yara a Vrovri, wata unguwa da ke gabas da Kiev. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa jirgin mai saukar ungulu ya faɗo da sanyin safiya ba. Ko hatsari ne ko kuma yana da alaka da yaƙi. Ko da yake a baya-bayan nan ba a samu wani fada a babban birnin na ƙasar ba. 'Yan uwan waɗanda haɗarin jirgin sama ya rutsa da su a ƙasar Nepal na cikin yanayin rashin haƙuri, yayin da suke jiran hukumomi su gudanar da binciken gawarwakin 'yan uwansu tare da miƙa su domin a ƙona su. Jirgin na Yeti Airlines ɗauke da mutane 72 ya faɗa cikin wani kwazazzabo a ranar Lahadin ta gabata, yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa sabon filin jirgin sama na Fokra da ke da aka buɗe a tsaunin Himalayas. Babu wanda ya tsira daga cikin jirgin. Har yanzu dai hukumomin ƙasar ba su ce ofan ba game da binciken gawarwakin mamatan, amma an ce da yawa daga cikin gawarwakin sun ƙone sosai. An wanke 'yar jaridar ƙasar Philippines kuma wadda ta samu lambar yabo ta zaman lafiya Maria Reza yau Laraba bisa zargin. Wato, bisa zargin ƙin biyan haraji wanda ita da wasu da suke suka wani ɓangare. Suka ce wani ɓangare na yunƙurin tsohon shugaban ƙasar Rodrigo Duterte na tauye 'yancin 'yan jarida.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi, da kuma engineer mu Love, ni Ibrahim Kalabaki Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.